Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar a wannan rana ta Alhamis 15 ga watan Afrilu shekarar miladiya 2021. Kana rana ta uku a watan Ramadan na wannan shekarar, inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia yake cewa karfe 11 na safe, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamu ku ji abinda shirin ya kunsa, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyara a Afghanistan da ba a sanar ba, don yi wa shugabannin Afghanistan ɗin da kuma al'ummar ƙasar bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakaran Amurka daga ƙasar. Tsohuwar 'yan sandan nan ta jihar Minnesota da ke Amurka za ta bayyana gaban kotu karan farko yau Alhamis bisa zarginta da kisan ganganci saboda harbin Daunton Wright har lahira a lokacin da aka tsaida shi yana tuki a kan titi.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin tafkar rahotannin kuwa za a ji koken wasu iyaye da ke cewa sun gaji da daɗin bakin da gwamnatin Najeriya ke musu. Ko akan mene?
Gaskiya muna jin baƙin ciki ba na wasa ba. Muna gani makamar zai fi randa abun ya faru. Nun randa abun ya faru muna gani ne kamar
hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun karɓi kashi na biyu na kyautar allurar rigakafin coronavirus.
Wanda masu kuɗi za su samu su sai wannan magani, su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani. Kenan dole ne yanda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu.
Duk bayan waɗannan rahotannin da kuma labaran duniya, kamar kowace ranar Alhamis muna nan tafe da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta shigo don ta gabatar. Sai daga bisani mu karkara shirin namu da nasihar wannan watan na Ramadan. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson, yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alaƙarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba. Kwamitin ba da shawarwari akan shirin rigakafin cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ya yi wata ganawar gaggawa a jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da cibiyar ta CDC da kuma hukumar da ke sa ido akan abinci da magunguna ta ƙasar suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta dakatar da yin amfani da maganin rigakafin wanda ake yin allurarsa sau ɗaya, bayan da wasu mata su shida 'yan shekaru tsakanin 18 zuwa 48 suka samu daskarewar jinin da ake kira CVST a takaice a cikin kwanaki 13 bayan yin rigakafin. Ɗaya daga cikin matan ta mutu, yayin da kuma wata ke asibiti a cikin mawuyacin hali. Mutanen shida na daga cikin mutane sama da miliyan 7 da aka yi wa rigakafin na Johnson & Johnson a Amurka. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyara a Afghanistan da ba a sanar ba, don yi wa shugabannin Afghanistan ɗin da kuma al'ummar ƙasar bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakaran Amurka daga ƙasar da kuma kawo ƙarshen daɗaɗɗen yaƙin da Amurka ta taɓa yi a ƙasar. Blinken ya gana da shugaba Ashraf Ghani da jagoran ƙasar Abdullah Abdullah da kuma wasu 'yan ƙasar, kwana ɗaya bayan da Biden ya sanar da cewa sauran sojojin Amurka 2,500 da ke Afghanistan za su koma gida ranar 11 ga watan Satumba, wato ranar da za a cika shekara 20 da kai harin ta'addanci a Amurka, abinda ya sa Amurkar shiga faɗin na Afghanistan. Ziyarar tasa kuma na zuwa ne bayan da rundunar NATO ita ma ta fi sahunan take tana mai cewa dakaranta kusan 7,000 waɗanda ba na Amurka ba za su bar ƙasar nan da 'yan watanni masu zuwa abin da zai kawo ƙarshen kasancewar sojojin waje a Afghanistan. Blinken ya nemi ya tabbatar wa shugabannin Afghanistan cewa janye sojojin Amurka ba yana nufin kawo ƙarshen dangantaka tsakanin Amurka da Afghanistan ɗin bane. Tsohuwar 'yan sandan nan ta jihar Minnesota da ke Amurka za ta bayyana gaban kotu karon farko a yau Alhamis bisa zarginta da kisan ganganci saboda harbin Donta Wright har lahira a lokacin da aka tsaida shi yana tuki akan titi. Babban lauyan garin Washington County, Pete Opert, ya sanar da tuhumar da ake wa Kim Porter a jiya Laraba. Lamarin ya faru ne a garin Hennepin, amma a ƙarƙashin wani tsari da aka fito da shi a shekarar da ta gabata a jihar Minnesota. An maida shari'ar wata ƙaramar hukumar mulki daban don kaucewa samun sabanin ra'ayi.
Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, Amnesty International, ta bayyana gazawar hukumomin Najeriya na samar da dabarun kare 'yan makaranta da 'yancin su na samun ilimi daidai da kowa a lokacin da ake cika shekaru 7 bayan sace 'yan matan sakandare na makarantar gwamnati da ke garin Chibok a jihar Barnan, Najeriya. Waɗanda aka kwashe 'yan mata kusan 279 daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wani taro na alhini da sace waɗannan 'yan matan da kuma rahoton da ta haɗa muna.
Ranar 14 ga watan Afrilu na shekarar 2014 mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da 'yan matan makarantar gwamnati da ke garin Chibok na jihar Borno, yayin da wasu daga cikin 'yan matan suka yi nasarar tserewa an kuma yi nasarar kuɓuto da wasu. Sai dai har yanzu da dama na hannun mayakan. Rebecca Samuel guda ce daga cikin iyayen yaran da har yanzu 'yarta mai suna Sara ke tsare.
Akwai nauyi a zuciya, kowane rana, kowane dare ina kuka ina addu'a domin ta. Kowane lokaci za mu yi addu'a da yaran da baban a iyali sai mutuna da ita domin ba ta wasa da maganan addu'a. Idan ma ba a yi da sauri ba za ta tattara mu ku zo mu yi addu'a. Ita tana so ta je ta kwanta ko kuma ta yi karatu. Gaskiya fata na shine ina roko kamar yadda suka yi kokari suka fitar da guda 107 yanzu, ina roko wancan iyaye yanzu zuciyarsu ya kwanta. Namu har yanzu
Uzaya Sabiddo Abana na daga cikin shugabannin da ke gangamin ganin an kubuto da yaran.
To shekara har 7 yanzu gaskiya muna jin bakin ciki ba na wasa ba. Muna gani makamar zai fi randa abun ya faru. Nun randa abun ya faru muna gani ne kamar sati daya sati biyu za a kawo su. A hankali har ya ja shekara 7 yanzu. Abun ya yi mana bakin ciki sosai. Ta dalili me wanda aka dauko a bayan su a iri dauko nasu din cikin makaranta an ji an kawo su. Ko kudi ne ko karfin sojoji ne ba mu sani ba.
Kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty ta faɗi cewar dubban yara a Najeriya ba sa karatu saboda gazawar hukumomi na cigaba da kare makarantu musamman a arewacin ƙasar daga hare-haren 'yan ƙunar bakin wake. Yar fafutuka kuma mai rajin kare haƙƙin ɗan adam Aisha Yusufu ta yi kira ga sauran al'umma da a haɗa hannu wajen yaƙi da ire-iren wannan matsala.
Ai abin sai dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da baƙi cikin da kuma abin tausayi yau iyaye ga su nan shekara 7 kenan da aka ɗebe yaransu ba su gansu ba. Yaran suna nan ba a masu halin da suke ciki ba. Kuma gwamnati tana nan kamar bata ma damu ba mutane lokacin da aka dauki 'yan matan Chibok. Maimakon gaba ɗaya mu mutanen Najeriya mu haɗa kai mu fito mu tabbatar cewa gwamnati ta dawo da yaran nan. Kowa ko mutane suna ta ganin kamar abin bai shafe su ba. Gashi nan yau ko ina duk faɗin ƙasa ana ta ɗebe yaran makaranta, mutane ana ta dauke su ga cikin mun shiga cikin wani halin kaka.
Kungiyar masu aikata manyan laifuka da ke neman kuɗin fansa sun tsananta kai har-hare da satar mutane da yawa a cikin 'yan shekarun nan. Galibi suna kai hari makarantun kwana da ke ƙananan hukumomi da birane. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ubangiji Allah ya sa mu dace baki da Allahumma amin. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Amurka na shirin kakaba takunkumi akan Rasha a matsayin mai da martani akan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. Mutanen da ke da masaniya akan batun sun ce ta yiwu a yi sanarwar a yau Alhamis, kuma ana sa ran matakan za su hada da sanya takunkumi akan kuɗi da korar wasu jami'an Rasha daga Amurka. Hukumomin leken asirin Amurka sun ce gagarumin kutsan yanar gizo da aka gano a shekarar da ta gabata da ya hada da na kamfanin manhajar na'urar kwamfuta na SolarWinds da ke jihar Texas na daga cikin wuraren da ta yi Rasha ta yi kokarin tattara bayanan sirri. Wannan farmakin ya ba masu kutsan yanar gizo damar shiga dubban kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin tarayya, ciki har da Baitul Malal Amurka da ma'aikatar shari'a kasar da ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurkar. Wuta ta tashi a wata jami'ar Saudiya da ke kusa da iyakar kasar da Yemen a jiya Laraba bayan da na'urorin kariyar makamai na Saudiya suka dakile wasu makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki da ke dauke da bama-bamai. Dakile harin ya tarwatsa barbashin makama akan jami'ar Jizan, abinda ya sa wuta ta tashi amma aka iya shawo kanta a cewar hadakar dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen a wata sanarwa. Sanarwar ta kuma ce babu wanda ya rasa ransa amma nan take dai ba a samu rahoton wani ya jakata ba. Sanarwar ta dora laifin harin akan kungiyar ƴan tawayen Houthi, tana mai cewa makaman masu linzami da jiragen sama musamman suka auna wuraren farar hula a wurin, kuma daga wani wuri da ƴan tawaye suka fi karfi a sada da ke Yemen aka harba su. ƴan Houthi sun kai makamantan waɗannan hare-haren a baya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun karbi wani tallafi na allurar rigakafin annobar coronavirus a matsayin wani bangare na gudunmawa da manyan kasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa musamman ga kasashe masu tasowa a ƙarƙashin shirin COVAX. Daga birnin Yamai ga Sule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
Allurai kimanin 355 na kamfanin AstraZeneca ne wasu manyan ƙungiyoyin duniya da suka hada da Gavi, UNICEF, OMS, EU da Bankin Duniya na kasashe aminai irin su Amurka suka damƙawa hukumomin kasar Niger da nufin karfafa musu gwiwa a rigakafin cutar coronavirus.
The government is determined to associate the platform COVAX.
Jakadan Amurka Eric Whitaker a yayin bikin bada waɗannan magunguna ya ce kasar Amurka na daga cikin kasashen da suka yi na'am da buƙatar tallafawa kasashe kimanin 92 da ingantacciyar allurar rigakafin wannan cuta a ƙarƙashin tsarin COVAX. Saboda haka a take kasar ta bada gudunmuwar biliyan biyu na dala a wannan tafiya da duniya ta sa gaba. Da yake karɓar wannan tallafi, Prime Minister Umudu Muhammadu ya yaba da wannan yunkuri da ya kira hanyar samar da walwala ga talakawa.
Kun san lokacin da an ka ce an samu allurar rigakafin wannan cuta, mutane suna jinkiri suna cewa ya za a yi kasar sai waɗanda ba su da kuɗi, waɗanda ba su da gata, ya za su samu wannan allura. To kun ga ƙungiyoyi na duniya sun haɗa kai, ai yanda wadda masu kuɗi za su samu su sai wannan magani, su ma talakawa sun samu an ba su wannan magani. Kenan dole ne yanda su masu hannu da shuni sun ka kare kansu, mu ma talakawa mu kare kanmu. Alhamdulillahi mun gode ƙwarai wannan taimako da mun kasa.
A ƙarshen watan jiya ne aka kaddamar da kamfen rigakafin cutar corona a nan birnin Yamai sakamakon wani tallafin da ƙasar China ta baiwa jamhuriyar Niger, abinda ya sa hukumomi yanke shawarar aika wannan tallafi na tsarin COVAX zuwa sauran yankuna, inji ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara.
Duk wani wanda ke aikin likita, duk wani soji, duk wani wanda a gidan kaso, duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya, duk wani dan shekara 18 ko lahiya ta lau, za a yi mai wannan shaushawa. Tunda menene muhimmancin wannan shaushawa? Mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da anka doka game da roƙon Allah. Akwai yau ƙasa wadda zaka iske cikin kwana guda ta samu mutum 45,000.
A tsakiyar watan Maris na 2020 ne aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Niger, lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar a wancan lokaci daukan matakan kariya da nufin daƙile yaduwar wannan masifa To amma da yake an ce rigakafi yafi magani, yasa hukumomi saka kasar a sahun kasashen da suka yi na'am da allurar rigakafi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki, musamman da muke cikin watan azumi, kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko zama da yunwa. Cutar ulcer ko gyamban ciki cuta ce wadda ke haddasa radadi wanda yake zuwa yana daukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To, gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryar cikin shine yake samun dan rauni. To sai kasance yana da zafi kuma matuka, saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kanshi fatar cikin take fito da shi, ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo. To wannan shine ake kira gyamban ciki.
To likita, me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki?
To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum, akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu, kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs, wanda family ne na magunguna irin su aspirin, irin su ibuprofen, irin su naproxen da sauransu, ko irin su steroid, abinda aka fi sani da su prednisolone. Akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa. Sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki, musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata, kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata Helicobacter pylori, tana iya kawo shi wannan cuta ta ulcer ko kuma ta ta'azzarata. Sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress, wato damuwa da matsatsi, yana iya kawo ciwon ulcer. Abinda ake cewa stress ulcer, waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci, to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai. Sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa, sai ya kawo ulcer. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer.
To likita, musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci, shin mai cutar zai iya yin azumi?
To ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta. Akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba, akwai wanda kuma zai iya azumin shi, akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani. A cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba, abin da zai iya kawo ulcer shine kamar kuna. Kunan nan za ta iya zama ko ta wuta, ko ta ruwan zafi, ko kuma ta wasu sinadarai, kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan, ko na abinda ake magana cewa strong alkalis ko basis, duk za su iya kawo cuta. Ko abinda ake cewa poison, poison wata shine a ce guba kenan, guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon, shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba.
To likita, musamman ma yanzu da muke cikin watan azumi, yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu?
To na daidai, akwai mutanen da suke dauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba. Abin farko, idan mutum na da cutar, shine a tabbatar ma da cewar falsan ne, sannan a sashi akan maganin da ya kamata a sashi, sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a bashi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba, to zai bashi shawara. Wani za a iya bashi shawara cewar ya daga azumin gaba daya, wani za a iya ce mai kai daya ka huta, ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon. Wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya, yana shan maganin shi yana kuma azumi.
To likita musamman ma da kai maganan likitan shi zai bashi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace, to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan?
To abincin da yake da yaji zai tada ciwon ulcer kuma zai ta'azzara ta. Abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon ulcer. Sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon ulcer. Abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki, misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri, da za su iya tada ulcer. Abin da yake da tsami kamar tsamiya, kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su coffee. Sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da ulcer akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba, in yana shan giya ya guji shan giya, in yana cin goro ya guji cin goro, saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon ulcer nan.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu, sa'annan kuma masu ulcer nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu ulcer ta tashi ba?
To da farko kamar yadda na yi bayani, akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon ulcer ne wanda ba lalle ulcer din bane, saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na ulcer. Saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon ulcer ne, sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na ulcer ne, sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum. Insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata, kuma zai zauna lafiya.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer?
To akwai abinda bai kai ulcer ba, misali a ce gastritis, shi ba wai ya zama gyamban bane amma yana kusa da ya zama gyamban, kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa. Sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm. Ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi. To akan samu abin da ake cewa hiatus hernia, sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro ya shiga ciki, yana iya bulutsowa yana shiga cikin kirji, zai iya bada ciwo, matsanancin ciwo kamar na ulcer, amma ba ulcer bane. An sha maganin da dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi. Kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon. Akwai abin da ake cewa bile reflux, wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai ya yi ƙasa. To akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa din nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki. In ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake. To su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci, da za a ba su irin wannan shawara. Sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da ulcer din, wanda ba lallai na ulcer ba ne, kamar abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas. Wannan da likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake, kuma a ba mutum shawara.
To masu sauraron mu, kada dai a sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya, da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu musamman ma yanzu da muke cikin watan Ramadan, kuma musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko, inda ya ce al'umman garin Damasak, ina jajanta muku akan wannan iftila'in da ya faru da ku na hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram a daidai wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Sako na gaba kuma daga Babangida AA Dogo Zulmi, jihar Zamfaran, tarayyar Najeriya, inda ya fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na fara da wannan kalma ce saboda halin da karamar hukumar mu ta Zulmi take ciki na rashin ingantaccen tsaro. A kullun sai an kai hari a wasu ƙauyuka da ke cikin karamar hukumar Zulmi. Daren Asabar da daren Lahadi sun kai hare-hare a ƙauyukan Yambuki da Kadamusa, kuma a ko ina sai da suka kashe bayin Allah. Amma gwamnatin Zamfara ta ki cewa komai akan lamarin, ta dauki namujiya ta zira mana sai cewa take tayi sulhu. Abin mamaki ma wai babban hanyar Zulmi zuwa bakon gebe tafiyar mintuna 30 ne sai da suka tare ta a safiyar Litinin din da ta gabata. Allah ga mu gare ka, kai mana maganin wannan annoba alfarman watan Ramadan. Sako daga Zainab Buhari Yahaya Guru, jihar Yobe, tace salam murya Amurka. Ina jajantawa ƴan uwa da iyalan ɗaliban firamare da iftila'in gobara ya rutsa da su a Yamai, fadar gwamnatin Niger. Kusan yara 20 suka rasa rayuwarsu. Allah ya ji kansu da rahama. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce yin ibada ka'in da na'in abu ne da ake bukata ga mai azumi. Saboda haka ƴan uwa musulmi, da fatar ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin hakan, domin samun damar sharɓar romo da lagwadar da ke cike makin a cikin wannan wata na Ramadan mai tarin falala da dimbin albarka. Da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Baya ga wasiƙoƙi masu sauraro da Hanifa Isa ta karanto mana, yanzu kuma sai nasiha akan falalolin wannan wata na Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Sunana Ibrahim Ahmed Makari, kallimamin masallacin Abuja. Abinda ake nufi da daura shedanu, watan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu, akwai shedan shi kansa, sannan akwai kuma shedanun mutane, sannan kuma akwai nafsin shi. To su shi ainihin shedan kan da nashi rundunan na aljannu ana daure su, watan ana takura su, wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirki. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. To irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayin Allah, ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wa ta'ala da kusanci da Allah, to ana kawar da shi, a daure shi, a hana shi wannan dama. Ba zai hana mutum zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi da kan hanya, dan haka mai son zuwa masallaci zai tafi, ba zai ji wahalan abin ba, mai son kowane ibada zai yi. To amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba, saboda ai ba shedan ne kada yake sa a aikata mummunan aiki ba. Mummunan rai-rai ma, watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya, ko ya kwadaita mashi zina, qul ya'udhu billahi ranan farko, ko ya kwadaita mashi kowanne daga munanan aiki na ɗaya na biyu, to in aka dan tafi akai sai shedan ya bar sa da ran, sai ta zama ransa ce take son abin, sai ya zama mudmin, watan ko da shedan ko ba shedan zai wannan abin, shi ma ya zama shedanin kansa a wannan kenan. Dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummunan aiki bane a irin waɗannan shedanun da suke igra'i, suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma. To Allah subhanahu wa ta'ala yana takura su, yana hana su ikon yin wannan cikin wannan.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikintawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muna muku fatan ku sha ruwa lafiya, duk da cewar mu kuwa a nan gundumar Colombia muna da kimanin sa'o'i 9 kamun a sha ruwa. Daga nan birnin Washington, gundumar Colombia, peace, salam.